gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 3 ga watan Fabrairu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan cutar jijjiga, wato convulsion a Turanci.
Sauraronmu, muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da ƙwararren likitan yara akan cutar jijjiga.
Sannan za mu ziyarci filinmu na ƙwalama, sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga ci gaban tattaunawar Hawwa Umar da likita.
Ƙarin bayani akan cutar jijjiga, wato convulsion a Turanci.
Convulsion wani abu ne da yake kawo jikin mutum ya jijjiga, kuma a lokacin, mafi yawancin lokaci, bai san a halin da yake ciki ba. Kuma abu ne da yake samo asali daga kwakwalwa. Ita kwakwalwa kamar na'ura ce mai amfani da wutar lantarki, kuma ita ce take tafiya da duk harkar mu'amalar jiki gaba daya. Saboda haka ana samun lokacin da sai ya kasance wannan wuta kamar ta lantarki ta karu cikin wani dan lokaci kankani, sai ya kawo wannan jijjiga da ake gani, da ake cewa convulsion.
To duk da dai cutar tana da nasaba da kwakwalwa, akwai wani cutar kwakwalwa da ke haddasa ta?
To akwai bukatar ai bayanin cewa akwai convulsion misali a yara wanda suke kasa da shekara 6, wanda nasu yana zuwa ne saboda zazzabi. Kowane dalili ya kawo zazzabi za su iya samun convulsion. Sannan akwai shi wannan convulsion wanda ba shi da alaka da zazzabi. Misali wanda suke cutar farfadiya, kin ga wannan convulsion ne wanda ba shi da alaka da zazzabi. Akwai kuma magunguna wanda mutum misali ya sha fiye da kima ko jikin shi bai karbe shi ba, zai iya kawo convulsion din nan, ba shi da alaka shi ma da zazzabi. Sannan akwai idan ya kasance babu sinadarin glucose, saboda yunwa, mutum bai ci abinci ba, ya kasance wannan sinadarin glucose din babu shi a jini, kuma wanda shi ne sinadarin da kwakwalwa ke amfani da shi, rashin shi yana iya kawo convulsion din nan. Sannan shi wancan wanda yake da alaka da zazzabin, shi kuma kala-kala ne. Kamar a yara akwai wanda abinda ake cewa febrile convulsion, wato convulsion ne wanda kawai zazzabi ne ke jawo shi, ba shi da alaka da wata matsala da kwakwalwa. Akwai kuma cututtuka da wanda misali suka shafi kwakwalwar, kamar misali ciwon sankarau, kamar malaria idan ta shafi kwakwalwa, ko wasu cututtuka wanda kamar amai da gudawa ne, wanda ake cewa kwayar cutar shigela, wanda suka sami irin wannan saboda wasu sinadarai da waɗannan kwayoyin ke sawa, sukan iya kawo mutum ya samu wannan jijjiga da ake cewa convulsion. Akwai idan mutum ya yi hatsari, misali ko ya fadi, jini ya taru ko ruwa ya taru a kan ko gefen kai, yana iya kawo wannan convulsion. Idan ya kasance akwai wani abu a kan kamar misali masu kansa na kwakwalwa, zai iya nuna alama da wannan convulsion. Saboda haka akwai dalilai da yawa da yasa ake iya samun convulsion din nan.
To kenan za a iya cewa convulsion ko kuma jijjiga alama ce na wata cuta, ko kuma ita ma kanta tana iya zama cuta?
Tana iya zama cuta, sannan kuma tana iya zama alama ta wata cuta. A cikin abubuwan da na zayyana dina, akwai wasu misali, akwai sinadarin sodium, misali yaran da yake amai da gudawa ya kasance ce ko an hada mai ruwan sukari da gishiri sai sinadarin sodium din yayi yawa a jikin shi. To idan sinadarin sodium din nan yayi yawa a jiki shi ma zai iya kawo convulsion. Saboda haka convulsion zai iya zama cuta akan kanshi kamar masu farfadiyan nan, zai kuma iya zama alama ta cuta kamar irin su zazzabin cizon sauro da ke shafar kwakwalwa, kamar irin su meningitis, sannan kamar mata masu juna biyu wanda suke jinin su ya hau matuka, abinda ake cewa eclampsia, za su iya samun wannan jijjiga.
So idan ta kasance a matsayin cuta me ke kawo ta?
To kamar yadda ne bayani, misali a cuta mu dauki kananan yara, jarirai misali, da kwayoyin cutar da za su iya kawo infection a cikin jini da zai iya shafar kwakwalwa da sauransu zai iya kawo convulsion din nan. Idan aka samu dalilin da yasa babu sinadarin glucose a cikin jini, zai iya kawo convulsion din nan. Saboda haka mafi ala shine a asibiti, idan an samu wannan matsala ta convulsion a asibiti, likita ne zai iya tantancewa na gano cewar shin wannan convulsion din ga dalilin shi, sannan kuma convulsion ne da zai iya dawowa ko kuwa in an yi magani shi yanzu ya tafi kenan, da bukatar yin wannan kuma amma likitoci ya kamata su yi wannan bambancewa.
To likita, kamar yara yan shekara nawa ne suka fi fama da cutar jijjiga?
Yara musamman kasa da shekara 6 kamar yadda ne bayani, saboda dalilin waɗansu saboda zazzabi ne, sannan kuma saboda yanayin wasu cututtuka da dama sun fi yawa a waɗannan yaran da suke kasa da wannan shekaru. Sannan jarirai a watan farko, saboda su ma matsaloli da dama da kuma kasancewa kwakwalwar ba ta kai munzalin da za ta iya jurewa wani canje-canje a jiki ba, dan abu kadan yana iya kawo dalilin da zai sa su samu wannan convulsion. Misali ko yaran da aka haifa ba su kuka ba, sinadarin oxygen bai shiga cikin jiki ba a lokacin da aka haife su, yana iya kawo matsala a kwakwalwar, wannan ma ya zama dalilin da yasa za su samu convulsion. Saboda haka akwai dalilai da dama. Cuta da muka yi magana a kwanakin baya ta jaundice tana iya kawo convulsion, saboda haka akwai su da dama dalilin da zai sa. Asali dai kenan a ce yara su suka samu wannan cuta akan manya.
Likita, menene abu na farko da ya kamata a yi wa mai fama da wannan matsala ta jijjiga?
Abu na farko shine a janye shi daga wurin da duk wani abu zai iya cutar da shi, saboda a wannan lokacin bai san halin da yake ciki ba. Misali wajen wuta ko wani abu da zai iya cutar da shi, ko bakin rijiya da sauransu. Idan yara ne kanana musamman, idan zafin jiki ne sai a kokarin cire kaya a samu ruwa dan goge, a kwantar da su ta gefe yadda abin da ke cikin bakin su zai fita. A al'adu mutane sukan kokarin sa wasu abubuwa a cikin baki, yana da hatsarin gaske sa wani abu a lokacin da mutum ke wannan convulsion, saboda baya cikin hayyacin shi. In aka sa wani abu a bakin nan zai iya wucewa shiga cikin huhu, wanda toshewar huhu sai ya zama shine dalilin mutuwa, da wahala shi convulsion din ya kashe. Amma abun da ake yi saboda convulsion din yawanci shike kawo mace-macen da ake samu wanda suke da alaka da convulsion. Saboda haka idan aka kautar da shi daga inda zai cutu, a cire yan shi a dan samu ruwa wanda ba mai zafi ba, ba mai sanyi ba, haka a gogoge jiki yadda zafin jikin zai sauka, sannan sai a garzaya da shi asibiti.
To likita, idan yaro ko babba yana jijjiga a matsayin cuta, ba wai wata cutar ne ta kawo masa wannan jijjigar ba, me ke ta da ita?
Ya danganta da yanayin cutar nan. A misali wanda suke da ciwon farfadiya kuma ba magani, to abubuwa da dama za su iya kawo ta tashi, ko ƙara mai yawa, ko zafi, ko shiga cikin taro inda babu iska sosai, ko yunwa, ko wani dalilin damuwa, ko zazzabi da zai iya tada cutar nan. Idan yana kan magani, ya kasance ya tsaye da shan maganin nan farat ɗaya, shi ma zai iya tada cutar nan. Saboda haka abubuwa da dama za su iya tada ita ga wanda suke cuta ce a wurinsu, ba alamar cuta ba. In alamar cuta ce, yawanci idan an gano alamar cutar nan, maganinta to shikenan mutum kuma ya rabu da shi.
Cutar jijjiga tana da rigakafi? Misali idan wata cuta ce take kawo masa, akwai abin da za a yi masa domin kar ya fara wannan jijjigar nan? In kuma a matsayin cuta ce, akwai wani abu da ya kamata a yi wa yaro ko babba da yake fama da cutar nan domin kar ya tada ita?
To misali ga yara wanda suke kasa da shekara 6, wanda zazzabi ne dalilin da yasa suke samun shi wannan jijjiga, da sun fara zazzabi, aka fara ganin jiki ya fara zafi, to sai a samu kamar magani irin su paracetamol a basu, a cire kaya, a danyi musu wanka yadda jikin nan ba zai yi zafin ba, zafin jikin ne ke tada ita wannan jijjiga. Idan aka yi waɗancan abubuwa, zai kasance kenan an hana jikin ya saurin yin zafi, sai a garzaya asibiti saboda a gano menene dalilin zazzabin, a kuma ba da maganin zazzabin. waɗanda suke yawan samun wannan zazzabin da kuma jijjiga, likitoci sukan duba su ga ko sun dace su kasance akan magani wanda da an ga alamar zazzabi a basu, saboda kada wannan jijjiga ta faru. Amma mafi yawancin irin wannan zazzabin lokacin da ya kai shekara 6 ya haura shekara 6, to ko da zazzabin zaka ga ya daina samun wannan jijjiga. Wanda kuma cututtuka ne, to rigakafin shine ya kasance a yi maganin cututtuka. Misali, mai farfadiya a sashi akan maganin da ya dace, kuma ya rinka zuwa asibiti idan yaro ne ana gwada nauyin shi, saboda yana ƙara nauyi, yawan maganin da ya kamata ya sha yana ƙaruwa. Sannan asibiti ne za a gane cewa to yanzu ya kamata a ce wannan ciwon za a iya janye maganin, in an rage maganin zai iya zama ba tare da magani ba. Amma kada mutum ya tsaida magani akan kanshi. Wanda suke da hawan jini da sauransu ya kasance suna zuwa asibiti ana dubawa, saboda idan ya kasance jinin nan ya hau shi ma zai iya kawo wannan in ba su sha magani ba. Cututtuka da ake wa rigakafi, misali kamar irin su kyanda, misali idan ta zo tana iya sa yaro yayi jijjigan nan, waɗannan ana yin alluran rigakafin su, saboda yana da kyau alluran da ake yi idan an haifi yaro har zuwa shekara 2-5 da ake yi waɗannan cututtuka, saboda rage su yana rage yawan mutanen da suke samun wannan jijjiga ta convulsion.
To masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma kai tsaye za mu garzaya ga tambayoyin da masu sauraro suka aiko mana. Yanzu za mu ansa tambayar Maryam Aminu Kano Maida Garko. Ta ce, assalam likita, shungumin da mutum yake fitarwa a lokacin zafi yana da illa ga lafiyar jiki?
Shi gumi yana da amfani a jiki, saboda abin da yasa ake yin gumin saboda ya kasance zafi da yawa a jiki ya ragu. Wata hanya ce ta tabbatar da cewa jikin mutum zafin bai kai zafin da zai cutar ba. Kamar yadda wanda suke karanta bangaren physics, akwai abin da ake cewa wai evaporation causes cooling. Idan ka zuba ruwa akan abin da yake da zafi, ruwan zai tashi. Idan ya tashi, sannan wurin zaka ji yayi sanyi. Misali dutse, idan rana ta yi rana sai aka zuba mai ruwa, zaka ga ruwan nan ya tashi amma dutsen ya dan yi sanyi. Saboda haka wannan zufa da ake yi tana kawo jikin yayi sanyi ne, tana rage zafin jiki. Akwai wata cuta wadda ake haifan mutum da ita wanda baya yin zufa a rayuwar shi. Irin waɗannan mutane zai kasance ko da yaushe jikin su suna cikin zazzabi, saboda ba su da hanyar da za su tafi da zafin jikin. Saboda haka shi wannan zufa da ake tana da amfani. Inda zai zama matsala sai idan ya kasance zafi yayi zafi, kuma mutum yana yin zufan nan babu kuma ruwan da zai sha. Kamar misali a ce matafi a Sahara, zai kasance idan zafi yayi zafi tun yana yin gumin nan, zai kasance jiki ya fara kokarin hana fitar da shi, saboda ruwa ne ke fita daga jikin mutum. In kuma ba a mai da shi, to kenan mutum zai shiga dehydration. To idan aka shiga dehydration, kuma za a shiga wani yanayi, jiki zai kokari kada ya fitar da ruwan nan da yake fitarwa ta zufa, to amma jikin kuma zai zafi, za a samu matsaloli wanda zai shafi gaba ɗaya jiki, su koda da sauran duk abin da yake da amfani a jiki. Saboda haka idan kawai zufa ce ta yau da kullun, tana da amfani ga jiki. Amma idan akwai zufa da yawa kuma babu wani hanya na samun ruwa, to shine mutum zai samu illa.
Allah ka ba mu sa mai sama, Allah ka taimake mu amin. San ga da likitoci masu kulawa da lahiyar, masu kulawa da rayuwar mu, mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa mai sama, Allah ki yaya ciwo gobe. Allah ka ba mu sa mai sama, Allah ba ya faɗe ce fa baka yau gobe dan ka bashi yake so.
Masu saurare, wakiliyar sashen Hausa Hawwa Umar ta tattauna da ƙwararren likitan yara Dr. Lawan Musa Tahir da ke aiki da asibitin Nizamiya da ke birnin tarayya Abuja, inda ya ƙara bayani akan wannan cuta ta jijjiga.
To likita akan warke ga wanda yake fama da matsalar a matsayin cuta da kuma wanda ta same shi a sama ko kuma wani cuta ya kawo masa?
Akwai cutar da ake warkewa ta convulsion. Misali a dauki mata masu juna biyu wanda suka samu convulsion saboda eclampsia. Yawanci zaki ga bayan an haifi jaririn jini ya sauka komai ya tafi. Ba lalle ta kuma samu wannan ba gaba daya tsawon rayuwarta. Wanda ya kasance misali saboda farfadiya ce kuma bincike ya nuna cewa babu wani matsala a kwakwalwar, idan aka ba su magani na wani tsawon lokaci likita yana gwadawa yana dubawa akan kai lokacin da za a ce to yanzu kan sun warke, saboda tun suna shan magani har an rage maganin an kai an janye maganin kuma ba tare da maganin ba ba sa samun wannan matsala, kin ga su ma kenan sun warke. Idan misali wadda ta faru ce saboda wata cuta, misali a ce malaria, idan aka yi maganin malaria nan suka warke to wannan jijjiga za ta tafi. Saboda haka idan ta faru ne saboda wata cuta aka yi maganin cutar za ta tafi. Sannan a cikin masu farfadiya kuma da yawa idan aka bada maganin da ya kamata za su warke. Akan samu wasu nau'i na farfadiya wanda suke da wahalar sha'ani, wanda kusan gaskiya warkewarsu yana da wahala. To amma idan mutum yana kan magani zai kasance ba zai samu shi wannan jijjiga ba. Saboda haka abin da yasa ba za a ce ya warke ba saboda idan an tsaye da magani zai iya samu. Shi ko wancan da aka ce ya warke saboda babu maganin kuma baya samun matsalar. Saboda haka ya danganta ga yanayinta.
Shin cutar na daukar lokaci ne ma a jikin mutum kafin ta bayyana ga wanda suke jijjiga a matsayin cuta kenan?
Yawanci bai fa daukar lokaci ba saboda ita kwakwalwa kamar da nemki bayani kamar wata na'ura ce mai amfani da kamar a ce lantarki. Saboda haka dan abu da ya taba ta yanzu nan za ta nuna. Kamar a ce radio misali sai kasance robar da ake sawa a jikin wayoyi ta hana wuta tsallakewa sai ta dan kone, sai wata waya ta taba wata, suna tabawa za ki ji alama cewa ta yi cuta ya dauka. To haka idan aka samu wata matsala da ta shafi wani bangare na kwakwalwan nan sai kasance za a ga wannan convulsion ya faru kusan a lokacin da abin ya faru. Wanda yake daukar lokaci shine kamar wanda suke da wani jini da yake taruwa a hankali a cikin kai, ko kuma wanda suke da wani ƙari a cikin kai wanda yake daukar lokaci kafin ya girma. To shine yakan dauki lokaci a hankali kafin ya girma ya taba kwakwalwar da zai kawo wannan matsala. Amma in ba haka ba abu ne da yake faruwa kusan dan lokaci gangane.
To likita, ya za a kwatanta yawan yaran da ke kamuwa ko kuma suke fama da wannan cuta ta jijjiga har ma da manyan musamman a nan ƙasa ta mu Najeriya?
To a Najeriya ana maganar cewa manya wanda suke da ciwon farfadiya kusan kashi ɗaya cikin ɗari na mutane suke samun wannan matsala. To yara saboda yanayin cututtukan su alƙaluma na da wahalar gaske akan hakan, saboda kamar yadda ne muke bayani cewa wani lokacin wannan jijjiga tana faruwa ne saboda wata cutar, kuma kamar irin cuta ta malaria kin ga abu ne da yake da matukar yawa a cikin ƙasarmu. Saboda haka su da wahala a samu alƙaluman yawan mutane yaran da suke da wannan jijjiga, amma dai suna da yawan gaske.
To likita, wace shawara zaka ba masu sauraronmu domin kare kansu daga kamuwa da cutar jijjiga da ma wasu cututtuka baki ɗaya?
To shawarwari biyu nake so in bayar. Na ɗaya, akwai al'adu da dama da aka ɗauka cewa jijjiga wato convulsion ba shi da alaka da asibiti, saboda haka sai aka ɗauki wasu al'adu ake idan mutum ya samu wannan jijjiga. Wannan magana ba gaskiya bace, yana da alaka da asibiti, kuma akwai magunguna da ake yi masu sauki wani lokaci a samu saukin wannan. Sannan zan ba da shawara cewa abubuwan da ake sa mutum a baki ko manja ko albasa, kai akwai wanda hakona kafafu suke da hannu a ce wai za a kori aljanu, wannan ba gaskiya bane. Asali ma shine dalilin da yasa masu cutar nan suke cutuwa matuka. Sannan ana tunanin misali idan masu farfadiya sun fi samun wannan matsala a al'umma, in mutum na farfadiya maimakon a zo a taimaka masa a janye shi daga inda zai cutu sai kowa ya gudu ana tunanin cewa kamar zai yada ta, ba cuta ce dake yaduwa ba, ba za ka dauke ta daga jikin wani ba. In kaga wani yana farfadiya, abin da ya kamata a taimaka masa a janye shi daga wurin da zai cutu, a gyara shi, a sa shi kwanciyar da duk idan yawu ya fito zai zuba ƙasa, misali ta gefe kenan, ba za a dauke ta ba saboda an taba shi. Sannan ga wanda suke akan magani a asibiti, an tabbatar cewa wannan cutar farfadiya ce, ga magani, don Allah kada mutum ya ce zai watsar da maganin nan farar daya. Idan kana da wani matsala ko da maganin, ka je ka samu likita kai masa bayani. In ta ta kama a canza magani za a canza, in shawarwari za a baka za a bayar. Idan aka yi haka, insha Allah za a samu saukin matsalolin da ake samu game da jijjiga.
Yanzu kuma kai tsaye za mu je ga tambayoyin masu sauraron mu. Wannan yace salam sashen Hausa, ina so likita ya min karin bayani dangane da shokin na wutar lantarki. Yace me yasa mutum ke mutuwa lokaci guda sakamakon wannan shokin na wutar lantarki, kuma an ce jinin bil adama yake tsotsewa. Shin da gaske ne wannan magana?
Kamar yadda shirin muka yi magana cewar kwakwalwa dan adam kamar abu ne da yake aiki da wutar lantarki, ita kanta tana ce take generating wutar lantarkin nan, kuma ta hanyar wutar lantarkin nan take sadar da duk sakon da ya kamata a sadar da shi ta bangarorin jiki, zuciya, koda da komai har da fata, har yanayin ji da mutum yake yi da gani, da in an taba shi ko in ya taba wani abu mai zafi zai ji, duk wannan ana sadar da su ta hanyar kamar lantarkin nan da yake a kwakwalwa. Duka kuma kwayayen halitta na dan adam suna amfana daga wannan lantarki. To idan ya kasance an samu wani lantarki mai karfi ya shigo daga waje, to duk zai hargitsa gaba daya yadda yanayin jikin mutum ke aiki. Kamar misali ne kai tunanin cewar kasawa misali ko radio ko handset ka jono masa wuta, ko kuma ka tada wutar gidanka a ce baka da exchange na generator da da nepa, a ce dillahi dai suke bi kuma ba abin da ya raba su, ka kunna duk wani abu na da ya shafi lantarkin nan kamar su TV, the fridge da sauransu, saboda karfin wutar nan zai kona su. To haka idan wutar lantarki ta shiga mutum, zai zama kenan wutar lantarkin ta yi karfi fiye da kima yadda zai kona duk kwayoyin halitta. Zuciya da take bugawa za ta tsaya. Yayi maganar jini, to zuciya da take bugawa ita kamar famfo ne kenan, wanda in ka kunna injin ruwa da ke tura ruwa ya zagaye jiki gaba daya, to zuciya ita ce wannan famfo da yake tura jinin nan yake zagayawa ko ina a jiki. Idan aka samu karfin wutar nan ya shiga, to zai tsaye da zuciya. Idan ya tsaye da zuciya, kin ga kenan jini ba zai zagaya ba. To shi kuma idan jini bai zagaya ba, daskarewa yake. To shi yasa ake cewa kamar yana shanye jini, a ba yana shanye jini bane. Zuciya ita injin da take tura jinin ne yake tsayawa, shi kuma jini in baya tafiya zai daskare.
Na'am, dama mai tambayan ya ce idan da gaske ne hakan na faruwa, jinin konewa yake yi ko ina yake tafiya? Amma likita ka amsa wannan. To ya ci gaba da tambaya cewa akwai wasu matakan gaggawa ne da ake dauka a likitance da za a yi wa wanda ya fuskanci wannan matsala ta shokin?
Matakan gaggawa shine yana maganar wanda ya rayu kenan. Idan wutan nan mai karfin gaske ce, ba ta ma ba da damar da za a yi wani abu, saboda a take a wurin mutum ke mutuwa. Amma wanda ya rayu, to akwai matakai da dama da za a iya yi. Misali, an kashe wutar, ya fadi gefe da sauran ran shi, za a tabbatar yana numfashi, a tabbatar zuciyar shi na bugawa. Abin da ake cewa matakan gaggawa da ake yi shine na tabbatar da iska din yana iya numfashi, a danna zuciyar shi, wannan danna da ake a kirji ya kasance zuciyar tana bugawa, sannan a garzaya asibiti. Inda ya kasance suna da tsari mai kyau da ambulance da sauransu, wanda yanzu za su zo tun a take a wurin ake daukar mataki, za a sa shi asibiti kan gadan asibiti, cin cikin motar asibitin, duk matakan da ya kamata a dauka za a fara dauka. Amma mafi yawanci idan dai lantarkin nan mai karfin gaske ne, cikin yan sakan ne mutum ya mutu, komai zai tsaya, zuciya za ta tsaya, kowane aiki da ya kamata ya tsaya.
Yace kuma menene hanyoyin kare kai daga shokin?
To na farko ya kasance duk inda za a yi gidaje misali a kujerin high tension din nan da ake yi, ya kasance ana kula da wayoyin ko a ungo ku kaga wani pole ya dan karkata, da Allah a kokari a sanar da kamfanin wuta su dau mataki. Duk inda aka ga waya a waje, a jawo wadanda yake haƙƙin su ne su zo su gyara. Idan misali a cikin gidanka ne socket ya lalace, kada a ce ai managing, ko kuma kai baka iya gyaran wuta ba kace zaka gyara. Sannan a daina barin kayan wutan nan a jone, ko za a yi bacci ko za a yi tafiya a cire su daga bango. A tabbata cewar kayan da ake amfani da su na wutar ba wai dan suna da arha ba, a'a, ya tabbatar ingantattu ne. Waya da ake irin wayarin da ita a gida, a gine-gine da sauransu, a tabbatar masu quality ne. Tanan kuma ya kamata a jawo hankalin waɗanda haƙƙin su ne su tabbatar da cewa waɗannan kaya da suke shigo kasashen mu ake amfani da su kaya ne wanda suke da inganci, saboda suna jawo fitintunu da masifu a cikin al'umma. Koya akai amfani da su za su iya shafar mutane ta hanyar gobara ko ta hanyar shokin din nan. Yawa, sannan idan aka ga waya a fili misali, kara kokarin taba ta. Idan ruwa ya zuba, aka ga kuma ruwan nan ya kusa da wata waya da take misali a waje a kokarin kashe wutar gidan ma tukunna kafin a ce za a share shi, saboda ruwan nan zai iya abin da Bature ke cewa conducting, wato ya dauki shi kanshi current din, gashi dai ba waya ka taba ba, amma saboda waya tana cikin ruwa, ruwan zai shokin ɗinka, saboda haka a kashe waya wutar gidan tukunna kafin a ce za a share ruwan.
Tanni da malama
ya
koya mana yin aikin kasuwa. Assalamu alaikum uwar gida. Daga farko uwar gida za ta tanaji alkamarta kamar rabin mudu. Sai ta tanaji tsamiyarta wadda bata wuce ta naira 20 ba. Sai ta tanaji yeast dinta kamar cikin cokali na cin abinci. Sai gishirinta kamar karamin cokali na shan tea. Sannan ta tanaji ruwanta kofi daya madaidaici ba babba ba. Sai ta tanaji mai. To daga farko uwar gida zaki gyara alkamaki. Idan kika gyara alkamaki kika tsince ta, kika rege ta, zaki wanke abinki ki shanya ta. In ta bushe zaki kai ta a niƙa maki. Idan aka niƙa maki alkamaki zaki zo ki tankade ta, aka kawo maki. In kika gama tankade ta da rana zaki samu rariyarki mai laushi ne. In kika tankade ta to dama kin jika tsami yake da wannan ruwa da aka ce ki tanada. Sai ki raba ruwan nan biyu, wani ki jika yis, wani ki jika tsamiya. Idan kika jika su to zaki zo wannan garin naki ki dauko shi, sai ki balbada wannan gishiri. Idan kika zuba wannan gishiri zaki motsa garin da shi. In kika motse shi sai ki kawo ruwan tsami yake da ruwan yis din ki da su, zaki wannan kwabin fankan su. Idan kika kwaba shi kika juya kika juya kika juya, amma kwabin shi kada ya kai na fanki kuma zai dan fi, kada ya kai kuma na zai dan fi na alkubus. Zaki yi shi dai tsaka tsakiya haka. Idan kika gama zaki rufe shi, zaki samu roba ki mai kyau. In ka samu roba ki mai kyau mai marfi zaki rufe ta, zaki sa shi ko inda zafi zai bige shi ko rana zuwa minti 30 ko 40. In ya taso zaki duwa gida, zaki dauko wannan kullunaki. Idan kika dauko wannan kullunaki zaki ƙara motsa shi. Idan kika ƙara motsa shi lokacin nan ya tashi, zaki dauko manki. Uwar gida idan ta dauko man ta aza shi a wuta, to idan uwar gida ta tanaji man, idan ta tanaji man ta aza shi a wuta, sai ki dan yayyanka manki albasa. Idan kika yanka albasa to uwar gida zaki tanaji mara. Mara irin ta mutada ta kwariya. To maran nan wannan kullun haka zaki dinga ebo shi, sai ki shafa marar ki ruwa da mai a bayanta. Sai ki dinga sa mamaki, ki dinga ebo kullun nan kina sanya shi a marar nan, kina bubbuda shi. Idan kika bubbuda shi daga tsakiyan kuma sai ki dan yi round kamar na donut. To sai ki dan, idan kika yi wannan round din sai ki dauko shi idan man ki yi zafi. Sai ki bari ki tata haka, da kin bari tata kika tako sako shi wurin mai din, zaki ga yana sakowa ma zai saki kanshi sai shiga cikin mai. In kuma da hannu zaki dauko, zaki wanke hannunki, sannan sai ki dinga ebo shi da hannu haka, kina dinga bubbuda shi kina sanyawa a mai. To uwar gida haka zaki ga fankasinki yayi bai yin minti 3 a cikin mai. Zaki ga fankasinki yayi, in yayi zaki juya shi zai yi brown. Sai ki kwashe abinki, uwar gida yake samu kular ki mai tsafta, sai ki sa. Zaki iya sa ko tishu a kasan kular ki ko takarda, duk wanda uwar gida ta sa tayi. In kika tsamo shi daga mai zaki sa shi a kasko ya dan tsane. Idan man ya tsane uwar gida za ta maida shi a kula. Idan ta maida abinta a kula zaki rufe abinki. To uwar gida fanka su kenan, ana cin shi da miyar ganye.
masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada shirin baki ɗayansa wato Daniel Brown da abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.